Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Talata 29 ga watan Oktoban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardaniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashi hausa.com.
Kamar yadda aka sani wasu
To jama'a barkanku da wannan lokaci baba ya kuma kere ne da Hadiza Kyari zamu gabatar muku da shirin mu na wannan la'asariya kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
To baba ana ci gaba da kai tsammani akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta yan ta'adda Duka ƴan majalisar wakilan Amurka za su kada kuri'ansu a wannan makon kan binciken tsige shugaba Donald Trump inda zai tabo battun gardamar da fadar White House take yi na cewa binciken da ake yi ba kan ka'ida bane. Jami'an tsaron Iraki sun kashe akalla mutane 14 cikin dare a wani hari da suka kaiwa wasu masu zanga-zanga a birnin Kabala.
To kanun labaran kenan bayan ku kun gama jin labarin za ku ji cewa shirin ilimi na bankin duniya ya fara tallafawa harkokin ilimi wanda ya tabarbare a jihar Bauchi to ko ya za a aiwatar da wannan aikin
kamar yadda aka sani wasu talauci ne yake hana su kai ransu a makaranta wasu kuma sakaci ne to wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu
Mata daga jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu da ke Afirka sun fara halartar wani taro a jamhuriyar Niger domin duba matsalolin da mata ke fuskanta wurin shugabancin siyasa.
Ana so an aka ba namiji kashi 50 mace mana da kashi 50 to wannan cikin guri ne shi kuma rai da guri aka ce yake mutuwa.
Bayan haka Mustapha Nasir ba tsari kuma na tafi da shirin noma tushen arziki wanda zai gabatar muna dan da dan lokaci. Bayan haka muna dauke da sakonni da kuka aika mana ta hanyar email amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da kai tsammani akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta yan ta'adda dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajjir sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya Litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace Kakakin mayakan na SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi nasarar kai wani samame tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta IS wacce kuma ake kira da IS ko kuma Daesh da Larabci sannan ya ce waɗanda ba a same su ba za a kama su yana mai cewa laifukan da kungiyar ta Daesh ta aikata ba za su tafi a banza ba Dukkan ƴan majalisar wakilan Amurka za su kada kuri'ansu a wannan makon kan binciken tsige shugaba Donald Trump inda zai tabo battun gardama da fadar White House take yi na cewa binciken da ake yi ba baya kan ka'ida yayin da wani daga cikin jami'an zai yi shaida a gaban kwamitocin majalisar yau Talata game da kiran shugaban zuwa Ukraine wanda shi ke tsakiyar binciken tsige shi Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta tsaya da ranar Alhamis a matsayin ranar da za ta kada kuri'ar inda ta faɗa a cikin wata wasiƙa da ta rubutawa takwarorinta cewa tana son ta kawar da duk wani shakku game da shirin tsigewar. Pelosi ta ce matakin kada kuri'an kan binciken tsige shugaban zai tabbatar da binciken da ake yi da kuma tsarin da ake bi wajen sauraron bahasi wanda zai zama bayane ga Amurkawa da kuma yadda za a mika hujjoji da aka samu ga kwamitin da ke kula da harkokin shari'a da kuma fitar da sharadan da suka dace ga yadda shugaban da lawyansa za su kare kansu. Shi dai Trump da magoya bayansa na ƴan jam'iyyar Republican sun bayyana binciken a matsayin ya saba wa ka'ida saboda ana yin sa ne cikin sirri sannan gaba ɗaya ƴan majalisar ba su kada kuri'a a yin binciken ba sai dai police ta ce wannan hujja ta su ba ta da tushe. Jami'an tsaron Iraki sun kashe akalla mutane 14 cikin dare a wani harin da suka kaiwa wasu masu zanga-zanga a birnin Kabala. Jami'an tsaron sun ce an kuma raunata ɗaruruwa yayin da zanga-zangar kin jinin gwamnati ta shiga rana ta biyar. masu zanga-zangar sun kauracewa bin sabuwar doka ta baci bayan da hukumomin Iraki suka murci mutane da su yi nesa da hawa kan tituna tsakanin karfe 12 na dare zuwa karfe 6 na safe. Akalla mutane uku aka kashe yayin da sama da 100 kuma suka ji rauni a jiya Litinin a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. Labaran duniya ne zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. First Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce kasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashin hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abiy ya ce yana cikin mutukar damuwa akan yawan hare-hare. Wannan wata jarabawa ce da ke nuna idan Habashawa ba su yi aiki tare ba kuma da haɗin kai, hakan zai iya zama mana yanayi mai kunci da ban tsoro, in ji shi a cikin harshen Amharic. Afrika ta kudu ƙasa ce da ke kungiyar wasan kwallon zarika ruga wato rugby da ake ji da ita a duniya, haka kuma ita kadai ce kungiyar kwallon zarika ruga da ake yi da ke kunan guragu a nahiyar Afrika. Amma duk da kasancewar wannan wasan guragun ba shi da isassun kudaden tafiyar harkokin sa, hakan bai sa sun yi kasa a gwiwa ko rashin nuna kwazo ba. Wasan ƙarshe na kwallon zarika ruga na guragu a Afrika ta Kudu na nufin fitacciyar kungiyar da ake ji da ita za ta nuna bajimtarta a filin wasa. A lokacin da Oki Anka yake karamin yaro daga birnin Pretoria, burinsa shine ya zama wani bangare na babbar kungiyar kwallon rugby ta Springboks a kasar. Amma sai ya kare a wuyansa lokacin wani wasa makarantar sakandare a shekarar 2011. Amma yanzu yana farin cikin bugawa kungiyar guragu ta Wellboks wasa hasso biyu da kuma fuskantar shahararren wasan share fage da aka yi. Ya ce tun ranar farko nake matukar kaunar wasan da yadda ake yin sa kamar wasan rugby na masu kafa. Mun kara da kungiyar haka ne hasso biyu a shekarar 2013 da kuma sau uku a shekarar 2015. Na ji dadin wasannin nan da har yanzu za mu yi a kungiyar mu. Muna kuma rera takin kasa. Yin wasan rugby a kekunan guragu abu ne mai tsadar gaske. Yin wasan na kwararru kaida yana cin kuɗi sosai sama da dalar Amurka 8,000.
Labaran duniya ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma hukumomin a jihar Bauchi Najeriya sun fara daukar matakan shawo kan matsaloli ko kuma tabarbarewan ilimi a jihar, lamarin da ya kai ga mahukunta a jihar suka nemi gudunmuwar babban bankin duniya akan wannan matsala. Ga dai wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoto.
A matakin farko don cimma manufar shirin, bankin duniya ya zabo malamai gogaggu su guda 60 domin koya musu wasu dabarun cusa ilimi wanda za su je makarantu domin koyar da malaman makarantu da ke yankunan kananan hukumomin jihar. Hukumar samar da ilimi ta kasa a matakin jiha ita ce ke sa ido wajen tafiyar da shirin. Darekta mai kula da shirin yin bitarwa malamai, Malam Isa Garba Ningi, ya yi karin haske dangane da shirin.
To shiri ne na bankin duniya da za su tabbatar cewa lalle an dawo da yara cikin makaranta maimakon su je suna ta fita waje, to su dawo makaranta bayan sun zo makaranta. Wa'anda ba sa makaranta, ko kana makarantan allo ne, ko kana yawo ne, ko baka komai, mu dai ka dawo makaranta a sa tabbatar cewa an shigar da kai makaranta. To a tsaya a ga cewa lalle an ba da karatun kuma yaron ya zauna har zuwa gama makaranta. Bincike da aka yi an samu Bauchi State tana daga cikin state na ƙarshe, jihohi na ƙarshe waɗanda ba yaran su ba su zuwa makaranta. Wannan shine dalilin da yasa aka tashi haikan aka bi aka durare World Bank da ina ne domin a zo a samu a ga inda za a gyara wannan 20 million guda yaran da ba su zuwa makaranta a jihar Bauchi.
Sai dai kuma ganin cewar an danganta rashin kai yara makaranta da iyaye ba sa yi kan rashin abin hannu da kuma sakaci. Sai tuntuɓi Malam Nuru Ahmed, Director tsare-tsare hukumar samar da ilimi na jiha, domin matakan da ake ɗauka a hukumance don magance matsalar.
Kamar yadda aka sani, wasu talauci ne yake hana su saka yaransu a makaranta, wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. Wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci, akwai tallafi musamman wanda gwamnati ta bayar ta wannan hanyar, wanda ana kiransa conditional cash transfer. Dan wani dan insani ne kadan da za a rike yawan mutane saboda su rika lura da yansu su je su makaranta na wannan tsawon wata tara ko shekara guda din da zamu.
Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin malamai mahalarta taron game da wannan shiri.
Sunana Iliya Isa Haruna. An tara mu ne mu master trainers, wato waɗanda za mu je mu koyar da maluma, mu koyi waɗannan sabbin dabaru. Bayan mun koya, mu koma various local government guda tara ɗin nan, wanda dama NAI ba ta yi capturing ɗinsu ba, mu koyar da waɗannan maluma waɗannan sabbin dabaru.
Sunana Dr. Mamuki Muhammad daga kwalejin ilimi ta Aminu Sale. Wannan program ɗin shiguwarsa zai taimaka wajen yadda za a gano yaran da ya kamata a ce suna makaranta ba su je ba. So idan an gano su, sannan kuma zai taimaka wajen mai da su makaranta. Idan aka mai da su makaranta, sannan kuma ya tabbatar da an yi rancen su sun zauna sun yi karatu har zuwa karshe.
Sunana Jummai Gajere. Idan mun koma garuruwan mu za mu koyar wa malaman primary school ne da headmaster da supervisors waɗanda su suke dealing directly da ƙananan yara. Maganar school feeding ɗin nan ya sa yara da yawa suna zuwa makaranta.
Ciyarwa da ake
ɗin nan ba. Gaskiya mun gode sosai. Wannan ɗin ya sa yara suna zuwa makaranta sosai.
Luha Muhammad Muna, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Shin yara an nana nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye. Ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan
gobe. Kuma da gaida Abdulrahman Muhammad. A jamhuriyar Nijar, yau ne kuma aka fara gudanar da wani taron matan jam'iyyun siyasan ƙasashen Afirka masu ra'ayin gurguzu domin nazarin hanyoyin magance matsalolin da suka addabi matan, waɗanda suka hada da rike mukaman shugabancin siyasa da maganar mallakar ƙasar noma. Wakilinmu a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ɗakin taro na Palais de Congrès kenan da hantsin wannan Talata 29 ga watan Oktoba, inda matan jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu daga ƙasashen Afirka suka fara gudanar da taro domin tantaunawa akan matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya wajen baiwa mata damar shiga a dama al'amuran mulki ko na shugabancin al'umma. Madam Betty Aishatu Habibu Umani ita ce mataimakiyar shugabar ƙungiyar matan jam'iyyar PNDS tarayya, wato OFT.
Yau ya ance zaɓe za a yi, duk wanda bai ma mata alheri da dariya zai fara musu dariya, saboda ya san da ɗiyanmu ne da mu ke zaɓe ƙuri'a. Kenan dangi mata ba su zarewa su ce su ma za su zo su shiga gaba domin su samu suma yanda za su yi su zo gaba su samu wurin da maza suke iya zaunawa, ba haramun ba ne.
Haka zalika, a tsawon kwanaki biyu na wannan taro, mahalartan za su nazarci matakan murƙushe wata mummunar al'ada da ke zama ruwan dare a wasu ƙasashen Afirka.
Kun san da yau in dai an ka ce mace ta gaduri namiji na zai zakkuwa ya amshe shi. Nan ma Niger ba mu da matsala, amma wani wurare da yawa cikin Afirka ka ji an ce ai mace ce za ta sai ta yi arme wani wuri, kenan ba za ta zakkuwa ba ta yi noma cikin gonar gado.
Ministar cigaban mata Madam Elbert Zainabu Tari Bako na cewa babban gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan haɗuwa shine samar da hanyoyin da za su kawo ƙarshen rashin adalcin da jinsin mata ke fuskanta a nahiyar Afirka.
Ana so an aka ba namiji kashi 50 mace mana da kashi 50, to wannan cikin guri ne shi kuma rai da guri aka ce yake mutuwa. Ka ga an ka dauki Senegal sura man farite ita ce san kan san kan, kenan yanda aka ba mata kaso wannan na 50
haka maza suke da kaso 50 kasa da dama an san da haka nan ban mu son mu yi garaje amma muna son ajiba a gani muna fatan Allah ya sa haka
domin jaddada matsayin su a game da gogurmayar ganin an sake lalawa matan jam'iyyar siyasa masu akidar gurguzu za su fitar da wata sanarwar karshen taro mai kunshe da jerin bukatun mata
alƙawali za a doka na cewa mace bai kamata ba a barta baya inda cikin harakan shawara ne na tsaron ƙasa na kwanciyar hankali tunda mata su ne na farko waɗanda in akwai wani cika cikin ƙasa za su ganin shi su ce wula
da suke jawabi a yayin bukin bude wannan taro maga takardar kungiyar jam'iyyar siyasa masu ra'ayin gurguzu na duniya Luis Ayala da shugaban jam'iyyar NDS tarayya mai masaukin baki wato Bazoum Mohammed sun jaddada wa waɗannan mata cikakken goyon bayan da zai taimaka a kai ga cimma gaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da la'agai da Salamun Muni Barma. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hassan Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 11 ne da minti 16 na safe a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na Murya Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkamu da zage saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasir Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin Liman Galadima Guru shugaban wata kungiyar manoma a jihar Yobe.
A wannan lokacin su waɗanda ake noman kana samun farashi mai kyau sannan kuma gwamnati tana bada loan koda ya yake a wannan lokacin
sannan za ku ji yadda hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya wato custom ta kama wata shinkafa yar kasar waje bayan da aka yi safarar ta a cikin motar tanka ta dakon mai
mun kira ku don mu nuna muku wannan tanka wanda yake ya kamata a ce ana daukar gas ne da ita amma sai gashi an kama ta da shinkafa a boye a ciki
daga bisani kuma za ku ji bayanin daya daga cikin shugabannin kungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya
a yanda gwamnati take son hulɗa noma muna so insha Allah mu wadatar da kasar nan da abinci
ayi saurare lafiya to madalla a cikin makon da ya gabata ne dai muka fara kawo maku bayanin Liman Galadima Guru shugaban wata haɗaɗɗiyar kungiyar manoma a jihar Yobe akan yadda za a bunƙasa noma a jihar ta Yobe to yau ma dai ga ci gaban bayanin
ai su wanda za su shigo da matasa a ciki shine misali yanzu a da idan na gama makarantar gona wato College of Agriculture ina fitowa wannan watan da na fito ko wata na gaba na tabbata cewa za a dauke ni aiki kuma hallo a wannan lokacin idan kai kana wani department ne na daban ba ma'aikatar gona ba idan ka gama OND naka za a baka level 6 ne amma ni da na fito daga ma'aikatar gona za a bani level 7 saboda a wannan shekarun ina ga maka 1980s kuma sannan ina tunawa a Chad Basin idan suka dauki wanda irin ma'aikata irin wanda suke da level 7 suna fitowa ana ba su motive ake ba su bitil a kotar bitil din nan ake ba su sannan a tura su fili a wannan lokacin mutun ya san cewa shi akan in ya fito wajen bangaren noma an ba shi inganci sannan kuma a wannan lokacin su waɗanda ake noman kana samun farashi mai kyau sannan kuma gwamnati tana bada loan koda ya yake a wannan lokacin su kuma yanzu matasa namu ne yanzu nan a gaskiya suna son kudi da wuri suna son yin kudi da wuri ba sa son wahala to kuma shi dole sai ka wahala a zamanin canjawa yayi sai ka wahala zaka samu wani din wahala ta kai ta zo maka da sauki ka samu wani kuma zaka zo wahala ta zama mai tsanani kuma ka samu to saboda haka duk abin yana buƙatar hakuri sannan ita kuma gwamnati ya kamata abun da za ta yi ta rinka duba talakawa duk wanda ya shiga harkar wajen bangaren noma din a bashi muhimmanci akan cewa lalle an kula da su. Amma yau din nan sai ka gane matashi ya fito saboda ko wata kila yana da uwa gindin murfi a gindin murhu, sai ya zamanto cewa ya zo ya ko gagan makarantarsa ko kuma a dan gidan wani ne, sai ga an zo an ɗebi dandana an bashi wata kwangila mai tsoka ya zo a ganshi kawai yana kwantama da motar sanar. To kai dan talaka za ka ce yaushe za ka zo ka rinka ɓata lokacinka a gona, sannan kuma sai ka je ka wahala da ƙyar za ka samu abin da za ka ci a gidanka.
To a ci gaba da kokarin dakile shiga da shinkafa yar kasar waje domin bunƙasa noma a Najeriya. Hukumar hana fasakwauri ta Najeriya wato custom ta samu nasarar kama wata motar tanka ta dakon mai da aka makare ta da shinkafa yar kasar waje, kamar yadda kontrolan hukumar mai kula da shiyar Niger Yusuf Abba Kasim yayi karin bayani.
Na kasudin kiran yan jarida shine don mu nuna sabon salo da yan fasakwauri suke bi wajen shigo da kayayyakin su ta barayin hanyoyi. Mun kira ku don mu nuna muku wannan tanka wanda yake ya kamata a ce ana daukar gas ne da ita, amma sai gashi an kama ta da shinkafa a boye a ciki, wanda in ba an yi kokarin gano ko me take dauke da shi ba za a dauka gas din ne a ciki. To amma officers din mu saboda gano saboda sabbin dabaru da suke kullun ganowa na fasakori sun kama wannan mota dauke dankara da shinkafa gashi gan a ciki.
Kamar buhuna wane yake ciki?
Ana sa ran za ta haura buhu 500.
Daga ina take kuma ina ta nufa?
To ba mu san daga inda take ba, iyakaci dai mutanen mu sun kama a Diko Junction wanda yake yana kan hanyar Kaduna Abuja, babban hanyar Kaduna Abuja. Muna bangaren jihar Niger don ba mu shiga jihar wani muka kama ba, a jihar Niger, tunda ka san jihar Niger ta shiga wannan hanya. To a daidai inda Niger state ta fara anan muka kama, tana tahowa daga wani
binciken ku me ya nuna ina za su tafi da wannan shinkafa?
To muna sa ran Abuja za su shiga da ita.
Kamar mutum nawa kuka kama?
Don uku duk da driver.
Suna ina yanzu kenan?
An ba da bailin su amma za a gurfanar da su gaban kotu.
To a can gefe guda kuma dan kwamitin amintattu na kungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya, Alhaji Hassan Usman Shiroro, ya ce kungiyar su za ta ci gaba da baiwa gwamnati goyon baya domin samun nasarar bunƙasa ƙasa da abinci, kamar yadda ya bayyana bayan kammala wani babban taron su a Mina.
Wannan kungiya tana da babban aiki a gabanta, saboda yanzu a yanda gwamnati take son hulɗa noma, muna so insha Allah mu wadatar da ƙasar nan da abinci, domin mu ne kawai muke kusa da manoma, mu muke zuwa karkara mu je mu sayo abinci mu kawo mu ba kamfanoni domin abinci ya wadatar da ƙasar nan insha Allah.
Madalla ka taɓo inda nake so batun koda ta ƙasa da abinci, mene ne alaƙa tsakanin ƙungiyarku da kuma musamman wannan mahali da ake ciki na Rehe Boda da gwamnatin Najeriya ta yi?
Gwamnati tana iya ƙoƙarinta kuma tana yi. Boda abin da yasa aka rufe boda, bai kamata a ce mu muna da manoma muna da filaye waɗanda za mu yi noma a ce sai mun je ƙasar waje mu sayo abinci mu kawo, wannan bai kamata ba. Shi yasa gwamnati ta ga ya dace mu rufe boda domin mu mutanen ƙasar nan muna iya ciyar da kanmu.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin. Sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda da ya ba da gudunmuwa a shirin, Mustapha Nasir Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da lagai da Mustapha Nasir Batsari, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Ali Abdullahi Dorombaga, jihar Borno, Najeriya, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce da Allah ku bani dama da yin shirina ga shugaba Muhammadu Buhari da yadda ya kasa zama ya huta. Sai zirga-zirga yake a ƙasashen duniya, burinsa kawai shine ya ga rayuwar 'yan Najeriya ta inganta. Allah ya taimaki dan kishin kasa, muna masa fatan alkhairi kuma muna maraba da irin cigaban da yake kawo Najeriya sakamakon tafiye-tafiyansa zuwa kasashen waje. Sai kuma sakon na gaba ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura, yace assalamu alaikum biyu Hausa. Yace kete kuce da ƴan jam'iyyar PDP suke yi kan tafiye-tafiyen shugaba Muhammadu Buhari ba komai bane siyasa ce. Mu dai mun gamsu da tsare-tsaren shugaba Muhammadu Buhari. Sai kuma sakon na gaba ya fito daga Muawiya Abubakar Zurmi dake jihar Zamfara, yace kudin da shugaba Muhammadu Buhari ke kashewa a tafiye-tafiyen da yake bai kashe ma Sokoto, Kebbi da Zamfara su ba a shekaru da yayi yana mulki. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri jihar Niger, yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Yace hukumomin tsaro na jihar Kogi ya kamata ku kara kaimi sosai wajen ida gano fursunonin 53 da suka tsiri daga gidan yarin garin koton karfi bayan da ruwan sama ya rushe katangar gidan yarin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace gaskiyar maganar mu ƴan Najeriya ba mu jin dadin yawan tafiye-tafiyen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke yawan yi zuwa kasashen ƙetare. Mun zabe shi ne domin ya mana aikin fitar da kitse daga wuta ga ƴan Najeriya ta hanyar magance matsalar tsaro, yaki da talauci, samar da aikin yi ga ƴan Najeriya, da fatan zai ji sakon nawa zuwa gare shi. Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga matar Kabiru Janya Kaura a Najeriya, tace salam biyu Hausa, wata miyar sai a makwabta, wishing talaka yaushe zai ji dadi ne a Najeriya, musamman ma mu ɗan jihar Borno ganin yadda matsaloli suke addabar mu a garin Damascus. Ga rashin wutar lantarki, rashin kasuwa, rashin aikin yi, ga kuma ruwan ambaliya da take lalata gonaki da gidaje. Wannan shine ikirarin next level da aka ce talaka zai gani.
Kuma da Allah gaida Abdul Aziz, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Cigaba da kai samami akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria, wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta ƴan ta'adda. Dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka, waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajir, sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya Litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar ƴan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace. Jami'an tsaron Iraki sun kashe akalla mutane 14 cikin dare a wani hari da suka kaiwa wasu masu zanga-zanga a birnin Kabala. Jami'an tsaron sun ce an kuma raunata ɗaruruwa yayin da zanga-zangar kin jinin gwamnati ta shiga rana ta biyar. Masu zanga-zangar sun kauracewa bin sabuwar dokar ta ɓaci bayan da hukumomin Iraki suka umarci mutane da su yi nesa da hawan kan titina tsakanin karfe 12 na dare zuwa karfe 6 na safe. Akalla mutane 3 aka kashe yayin da sama da 100 kuma suka ji rauni a jiya Litinin, wata arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce kasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashi hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abiy ya ce yana cikin mutukar damuwa akan yawan hare-hare. Wannan wata jarabawa ce da ke nuna idan Habashawa ba su aiki tare da kuma haɗin kai ba, hakan zai iya zama mana yanayi mai kunci da ban tsoro, inji shi a cikin harshen Amharic.
To duka kuma abinda zamu iya kawo muku a wannan lokacin kenan, sai can dare za ku ji mu dake da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Adiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta bada umarni, wato Julie Gresham, da injiniya mu na wannan lasariya Mr. Thomas. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe. Assalamu alaikum.